Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye kan mitoci 2549 da kuma 60 a matsakaicin zango. Abin niyyar mai dake jamhuriyar Nijar za su iya sauraron mu a tashar Bio Africa na zangon FM akan mita 102.5. Sauran gidajen radion sun hada da amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyyar abunnin kunni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio dake Kumasi. Baya ga haka a Kodiyo shi muna nan a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanku da asuba da fatan an waye gari lafiya yau Litinin 25 ga watan Satumbar shekarar 2017. Muhammadu Lalo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muke farin cikin kasancewa tare da ku a shirin mu na karfe 6 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato biyan na safe kenan agogon Ghana karfe 1 dare a nan Washington DC ga kanin labaran duniya.
Masu buƙatar zuwa Amurka daga wasu ƙasashe takwas za su fuskanci wasu sabbin tsauraran sharuɗa. Shugabar Jamus Angela Merkel ta ci wa'adi na hudu a hasashen da wato sabarin hasashen da aka yi a baya. Akalla sojojin tabbatar da zaman lafiya na Majalisar Dinkin Duniya uku ne aka kashe a arewacin Mali mai fama da tashi-tashin hankula.
To a jihar Borno Najeriya kuwa za ku ji cewa hukumomi sun fara kokawa da yawan masu barace-barace da ke sintiri a titunan birnin Maiduguri.
Ba ma so ne mu gansu a kan titi suna rokon nan, ba ma so, bai kamata ba, kuma baya cikin al'adar mu.
To sai dai shugabannin masu bara sun ce idan bera na da sata to ai da dawama na da wari.
Baran nan da aka muka yi kaurin suna da shi ya faru ne da dalilin rashin kulawa daga al'umma.
Muna kuma tafe da shirin ciki da gaskiya wanda Ibrahim Alfa Amin zai gabatar, amma da farko ga labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Masu buƙatar zuwa Amurka daga wasu ƙasashe takwas za su fuskanci wasu sabbin tsauraran sharuɗa a ƙarƙashin umarnin nan haramta ma 'yan wasu ƙasashe zuwa Amurka wanda aka yi makwarima, wanda kuma shugaban Amurka Donald Trump ya sanya mu hannu. Sabon umarnin wanda zai fara aiki ranar 18 ga watan Oktoba ya shafi 'yan ƙasashen Chad da Iran da Libya da Koriya ta Arewa da Somalia da Syria da Venezuela da kuma Yemen. Jami'an gwamnatin Amurka sun ce waɗannan ƙasashen sun ƙi yin musayar bayanai da Amurka kan batutuwan da suka shafi ta'addanci da sauran batutuwa. Sanarwar ta daren jiya Lahadi ta zo ne a yayin da wa'adin umarnin da Trump ya bayar a baya kan wasu ƙasashen musulmi 6 ke ƙarewa kwanaki 90 bayan da ya fara aiki. Umarnin farko ya haramta ma 'yan ƙasashen Iran da Libya da Somalia da Sudan da Yemen zuwa Amurka, sai ko idan akwai wata muhimmiyar hulɗa tsakaninsu da wani mutum ko kuma wani abu a nan Amurka. Nan da nan, martani ya biyo bayan umarnin na shugaban ƙasa, kama daga kan ƙungiyoyin rajin kare haƙƙin ɗan adam zuwa sauran ƙungiyoyin da ke ayyukan taimaka ma 'yan gudun hijira. Kuma akasarin martanin na suka ne.
Shugabar Jamus Angela Merkel ta ci wa'adi na hudu a matsayin shugabar gwamnatin Jamus a zaben shugaban ƙasa, wanda tun watanni uku da aka fara yakin neman zaɓe alamomi suka nuna yadda sakamakon zai kasance kenan. To amma jam'iyyar ta Christian Democrat ta samu ƙuri'u ƙasa da yadda aka yi hasashe a yayin da kuma jam'iyyar masu ra'ayin riƙau ta Cilla ta samu ƙuri'u fiye da yadda akasarin masu hasashe suka yi. Hasashen da ya fi yadda da su waɗanda alƙalamansu suka dogara ga bayanan da suka biyo bayan dab da kammala zaɓen na nuna jam'iyyar su Merkel mai mulki ta Christian Democrat Union da mai ɗasawa da ita ta yankin Bavarian mai suna Christian Social Union sun samu kimanin kashi 32.5 na ƙuri'un, wanda hakan zai sa ta zama shugabar Jamus ta farko da ta ci wa'adi na hudu tun bayan yaƙin duniya na biyu. A da masu hasashen sun yi kiyasin cewa gamayyar ta su Merkel ta jam'iyyun na CDU da CSU za ta ci kashi 36-39 na ƙuri'un. Ganin yadda gamayyar ta CDU ta samu ƙasa da yadda aka yi hasashe da kuma yadda jam'iyyar 'yan ra'ayin riƙau ta samu ƙuri'u fiye da yadda aka yi hasashe, za a iya cewa nasarar ta Merkel tamkar wata zuma ce mai daɗi.
Akalla sojojin tabbatar da zaman lafiya na Majalisar Dinkin Duniya uku ne aka kashe a arewacin Mali mai fama da tashi-tashin hankula, a cewar tawagar Majalisar Dinkin Duniya da ke aiki a ƙasar a jiya Lahadi. Tawagar ta MINUSMA ta ce motarta ta hau kan wani bom ɗin da aka ɗana a gefen hanya, tsakanin birnin Gawo da ƙauyen Anifes. Harin ya kuma raunata wasu sojojin na kiyaye zaman lafiya su biyar. Babu wata ƙungiyar da ta dau alhakin kai wannan harin. To amma an yi wato harin yayi kama da irin har-haren da ƙungiyar Al-Qaida kan kai a yankin. Fada tsakanin ƙungiyoyi daban-daban masu dauke da makamai a arewacin Mali wanda matattara ce kuma ta masu rajin jihadi abu ne da ke yawan aukuwa. An hallaka sojojin tabbatar da zaman lafiya sama da 100 a Mali wanda hakan yasa ya zama wuri mafi hadari cikin wurare 16 da sojojin Majalisar Dinkin Duniya ke aiki a fadin duniyar nan.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An bindige wani babban jami'in sojin Somalia a birnin Mogadishu da yammacin jiya Lahadi a cewar mijiyoyin jami'an tsaro ga sashen Somalianci na muryar Amurka. Wasu 'yan bindiga dauke da 'yan kananan bindigogi nan da ake kira pistol sun harbe Janar Muhammad Sheikh Kururu da wani dogari yayin da suke tafiya gida daga masallaci a babban birnin na kasar Somalia a cewar shaidu. Maharan sun wuce Janar Kururu da dogarinsa sannan sai suka juya suka harbe su ta baya. Kamar da mijiyoyi suka roito suka fada wa shaidu kenan duka mutanen nan take suka mutu. Kururu wani babban jami'in sojin Somalia ne a cibiyar bayar da umarnin soja a Mogadishu. A baya ya zama mataimakin komandan gudanarwa na sojojin Somalia. Nan take dai babu wanda ya dau alhakin aikata wannan kisan amma an yi imanin cewa mayakan al-Shabab na da hannu a irin waɗannan harare da ake kaiwa kan jami'an gwamnatin Somalia.
An samu ƙarin sanatocin Republican biyu da suka nuna adawarsu jiya Lahadi da sabon yunkurin jam'iyyarsu na sauya tsarin inshorar lafiya na ƙasa baki ɗaya a nan Amurka, wanda tsohon shugaban Amurka ɗan jam'iyyar Democrat Barack Obama ya ƙullo da shi. Kuma rashin ƙuri'un waɗannan sanatocin na iya danƙofar da yunkurin canza inshorar lafiya a wannan satin. Sanata Susan Collins, mai wakiltar Maine, ta gaya ma kafar labarai ta CNN cewa abu mai wahala ne gare ta ta kada ƙuri'ar goyon bayan shirin inshorar lafiya wanda aka fi sani da Obamacare. To amma kuma ba za ta iya cewa lallai za ta kada ƙuri'ar kawo ƙarshen tsarin ba. Collins ta ce tana jira ne wani ofis na Majalisar Tarayya mai zaman kansa ya yi nazari kan wannan sabon tsarin. Ana kyautata zaton yau a Litini ofis din zai fitar da sakamakon nazarin nasa. Collins ta ce tana so ta ga ko shin sabon rahoton zai tabbatar da damuwa da fargabar da tun dama take da ita kan sabon tsarin ko a'a. A halin da ake ciki kuma shi ma wani dan jam'iyyar Republican Senator Ted Cruz, mai wakiltar Texas, ya ce shi ma baya goyon bayan sabon tsarin saboda baya tsammanin sabon tsarin zai iya rage yawan kasan kuɗin da majinyaci zai biya.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Za mu fara ne daga Najeriya, inda wani batu da ke ci gaba da cewa hukumomin arewacin ƙasar tuwa ƙwarya shine na yawan barace-barace a yankin. A jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya, jami'an gwamnati sun yi kira ga nakasassu masu barace-barace da su daina wannan al'ada da suka maida ita tamkar sana'a su kama ayyukan da za su dogara da kansu. To sai dai masu baran sun ce rashin kula da ba sa samu daga al'umma ne ya tilasta musu shiga halin da suke ciki.
Kwamishinan ma'aikatar harkokin mata da walwalan matasa, Honorable Fanta Babashehu, ne ya yi wannan kiran lokacin da take rabon wani kayayyakin abinci ga shugabannin waɗannan miskinai da ke jihar Borno, wanda suka haɗa da makafi da guragu da kurame da ma dai sauran miskinan da Allah ya jarabta da rasa wani ɓangare na jikinsu. Honorable Fanta Babashehu ta ce wannan kayayyakin abinci da ta raba waɗannan miskinai, hukumar tashan jirgin ruwa ne ta kawo musu don taimaka a marayun da ke jihar, ganin cewa abincin na da yawan gaske. Wanda ta ce ko da za a iya kwashe shekaru biyu, waɗannan waɗannan marayu ba za su gama wannan abinci ba. Shi yasa ta mika hannun musabaha ga waɗannan miskine, ganin cewa dukkaninsu a ƙarƙashin ma'aikatanta suke. Ta ce gwamnatin ta riga ta gina musu wajen koyon sana'o'i, ganin cewa dama akwai wannan guri, amma 'yan ƙungiyar Boko Haram da suka ƙona wanda gwamnatin ta sake ginawa.
Sana'o'in da za a koya musu nan, dan Allah su rike da gaskiya, su fita su yi nemi abinci da abin da suka koya. Kar su tsaya akan titi, ba ma so ne mu gansu akan titi suna roƙon nan, ba ma so bai kamata ba, kuma baya cikin al'adarmu. To dan Allah dan Annabi, gwamnati zai taimaka musu, su ma su taimaka kansu, su bar roko akan hanyar nan. Especially mata, maza baraka gansu akan hanya ba, amma mata da yaran nan kullun ko da mazan sun kai an kai musu abinci, dole suna fita suna wannan baran. To sun ga gamata su ga members din su mata cewa dan Allah su barbara, tunda gwamnatin Borno shi yayi mai taimakawa ne, kuma yana kan taimakawa, kuma zai taimaka.
Malam Ibrahim Musa dai shine jami'in hudar jama'a na gamayyar kungiyar na kasassu ke jihar Borno, wanda kuma ya soma da mika godiyarsa game da wannan tallafi da suka karba, da ma wasu bukatun nasu da suka ci hankulan gwamnati da kungiyoyi masu zaman kansu a kai.
Nayi godiya a madadin na kasassu na jihar Borno da suka samu wannan tallafi. Sa'annan kuma muna da koke-koke da na gabatar, muna fama da rashin abubuwan yi da kuma rashin kulawa daga al'umman jihar gaba daya, wanda yake baran nan da aka muka yi kaurin suna da shi ya faru ne da dalilin rashin kulawa daga al'umma. Idan da al'umma makwabcina ya bani kulawa, wancan ta ba su kulawa da sauransu, ina tunanin baran nan ba za mu rungume ta matsayin sana ba. Da haka muka koka a gwamnatin jihar Borno, sannan kuma na yi kira da mu na kasassu din, mu ma mu rungumi kokarin dogoro da kai, domin ita bara an banda kashe zuciya ba abin da zai kara mana. Amma daga lokacin da muka samu tallafi, muka kuma muka nuna duniya cewa mu ma fa akwai kulawa da zamu iya yi wa kanmu da kuma akalla dai iyalan da suke karkashin mu, tunda shi ma na kasashe kamar sauran masu lafiya, shi ma zai hayyafa daga karshe zai kenkasa da sauransu waɗanda suke karkashinsa, kuma za su buƙaci bukatu na yau da kullum. Sannan na yi kira da kungiyoyi na masu zaman kansu a nan jihar Borno, sukan zo suna ba da tallafi a mutane daban-daban waɗanda suka haɗu da rikici. To na kasan nan kuma kusan kowane mutum da kake ganshi mai lafiya, amma yau an jima kaɗan zai iya samuwa da nakasa. A dalilin wannan masifan da ya faru, mutane da yawa sun nakasa. Yanzu idan ka je kam ɗinmu, akwai nakasassu da yawa ba sa samun kulawa, hannu ɗaya bai ɗaukan jinka.
Za ku kai kuno ne adadin nakasassu a jihar Borno?
To adadin haƙƙi ne kuma na gwamnati ta samu tantancewa da lissafa nakasassu kamar a ce census. Amma dai a kiyasance dai mu dai muna tunanin muna da akalla mutum a rajistar mu, akalla muna da mutum sama da 5,000, wanda yake na kungiya ne wanda muke kulawa da shi.
Malam Ibrahim Musa kenan, jami'in hudar jama'a na gamayyar kungiyar nakasassu dake jihar Borno, ke bayani game da kalubalen da suke fuskanta da kuma mika wasu ƙarin bukatun su ga gwamnatin jihar Borno. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Da fatan zaman afuwan kutsen shigowar wannan rahoto da kuka saurara. To hukumomi a jamhuriyar Nijar su ma kira suka yi ga jama'a, musamman masu sana'ar sufuri ko kuma 'yan kabu-kabu a yankin iyakar ƙasar da Najeriya, da su yi hatara da wasu gungun mutane da suka fito da salon shakawa mutane wani irin sinadari da ke fitar da mutane daga hayacinsu domin su kwace musu ababen hawa. Daga birnin Kwani ga rahoton da Haruna Maman Bako ya aiko mana.
A wani lamari da ba taɓa ganin irinsa ba sam a nan iyakar Nijar Najeriya, waɗansu miyagun ɗiya ne ko ɓarayi ne suka yi amfani da wani sinadari da har yanzu ba a kammala binciken ko menene ba, domin shakawa waɗansu 'yan kabu-kabu da suka ɗauke su daga garin birnin Kwani a jihar Tawar jamhuriyar Nijar zuwa Illela tare da bin hanyar Kalmalau ta jihar Sokoto tarayyar Najeriya. Abinda ya sa 'yan kabu-kabun suka hita daga cikin hayyacinsu sai da kawai suka falka suka ga kawunansu a cikin asibiti, kamar yanda wani ɗan kabu-kabu mai suna Nasiru wanda ya shaidi lamarin ya yi mini ƙarin bayani jim kaɗan bayan ya dawo daga asibiti ganin abokan aikin nasa.
Ranar jiya lokacin da wannan an ka ɗauko guda Aminu, shi an ka riga huci kiwa da shi, a nan sai an ka ce ga wannan kabu-kabu cewa an ɗauko babu rai. Ko da mun ka zo likita mun haka lalle Aminu na ga kabu-kabu, an ka ce cikin dawa na an haga ne ya shi an ka ɗauko shi, wanda sun ka ɗauko shi bisa machine an ka huce da shi. Aya nan yanzu ko magana ma bai yi rai ga hannun Allah. Allah ya sa abin da an ka shaka musu ta daji, an ka ce sun ka bi sun ka amshe motunan sun tafi. Idan mutum yake yayi in goyo ya ce ma daji, ka ji baka abu ba wai dole na ba sai ka tahiya da abin da zai baka miya abin da zai baka ka ga kwalta in yace bai bi kwalta ka aje shi ka tahiya zuwa ƙarfe 6 na lokacin da aka kawo wannan na horkon shi ku wanga zuwa ƙarfe 7 na yana yajin zuwa 7 shi ku aka kawo shi ana kokarin yin mangara ba shi ku wanga zuwa 6 da minti 20
tuni dai muryoyin magabata ko daga hukumomi na barikir na gargajiya da kungiyoyi daban-daban suka soma tashi don kira ga masu sana'ar kabu-kabun dake kan iyakar ta Nijar Najeriya kamar yanda Malam Abdani shugaban kungiyar kare haƙin dan Adam ta ANDD a shirin birnin Kwanni ya jaddada a lokacin da muka tantamna da shi
na kwana da bakin ciki bisa abin da ya waka Najeriya rama abin akwai matsala akwai bakin ciki kwana bisa abin da waro ka san mutum bai iya kare makai ne masifa idan Allah ya kome ta amma shi kuma mutum ya kamata shi kiyaye komai zai samu bisa ga abin ne ya kiyaye yaran nan ina kiyaye musu kusa kunnun bisa ga abin da suke yi kuma kunnun muna ji hankalin su irin waɗanga abubuwa suka faru kuma ba za mu hashi ba kunnun muna tunatashe su muna kira ga ƴan kabu-kabu yana da kyau koyo shi idan za su hita daji ya kasance an dauke ka cikin group din ku kanka te kai dai dan in ka ga mutun ya ta ya labe hawa nuriya kire ka ya ce ka te ka kai shi wani abun ka ga su mutanen ku cikin group din ku goggo cikin wa da ku ba su san ko ka ta he ba yanzu ka diba irin mujiya bisa ga sai da an ka samu ka samu labari an ka ce ga mutane sun yi cikin daji an shaka mai wani abu a sun ta da mutunan su kaga irin haka nan yana da kyau kakin ka ta he kakin mutun shi daga an san ko ne na ka dauka ko ana an amma su kuma mutanen mu saboda hankalin su kudi sun bude musu idanu sai ka ta he mutun yin kuyi jinga ta bayan hage ya baibaya da kai shi ta yi shi ta yi cuta maka ina watan mutanen nan su kiyaye bisa ga irin audan ga abubuwa na kana in ka dauki mutun ka ganin shi da wasu abubuwa yana da kyau kai kaddara lalle baka ya kai mirka baka ya kare makan ka ita idan Allah ya sharbe ka da ita amma ai hakali a kiyaye Allah ya tsare ina so mutane su ga su sakan su ga kudi su yi hankali da rayuwa har ta guda ce idan ta sarwanta shikenan
shi dai wannan lamarin shine karo na farko da masu neman sace motuna ko kuma mashin suke amfani da wani sanadari domin neman hallaka ɗan kabu-kabu Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
to duniya mu bi ta asese to duniya mu bi ta asannu
yanzu agogo anan fa cewa yake karfe 1 na dare ne da minti 17 ga shirinmu na gaba
jama'a assalamu alaikum a shekarun baya babban bankin Najeriya ya sallami wasu ma'aikatansa na wucin gadi su fiye da 500 daga aiki wasu daga cikin waɗannan ma'aikatan sun ce sun shafe fiye da shekaru 20 suna aiki a lokacin da ya sallami waɗannan ma'aikatan babban bankin ya biya su wasu kuɗaɗe da yace haƙoƙinsu kenan a matsayin su na ma'aikatan wucin gadi tunda su ba cikakkun ma'aikata bane ba za a iya musu sallama kamar na cikakken ma'aikaci ba to sai dai ma'aikatan nan sun ce da sakil domin kuwa dokokin kwadago na wannan banki sun tanadi cewar ma'aikacin wucin gadi ba zai shiga shekara ɗaya yana aiki ba idan kuwa ya shige hakan to dole ne a ɗauke shi a zaman cikakken ma'aikaci dukkan waɗannan ma'aikatan babu wanda aka maida shi cikakken ma'aikaci duk da cewar sun wuce shekara guda suna aiki abubuwa guda biyu waɗannan ma'aikata suka yi roƙo a kai ko dai babban bankin Najeriya ya biya su dukkan kuɗaɗen da suka cancanci a biya su saboda matsayinsu ya kai tamkar cikakkun ma'aikata ko kuma dai bankin ya duba ƙwarewarsu ya kuma ba da cikakken aiki ga dukkan wanda ya cancanta kuma yake buƙatar yin aikin bari mu faro da jin bayanin kakakin waɗannan ma'aikatan Mr. Bulus Daniel
sunana Bulus Daniel ni ne shugaban disengaged temporary staff na Central Bank babban bankin Central Bank
ba mu labarin yadda aka sallame ku ku wajen 500 yaushe kuma aka dauke ku aikin ne har aka sallame ku
an dauke mu aiki wayansu da an ba su appointment 1988 wayansu kuma aka zo aka ba su appointment 2001 wayansu 92 wayansu 96 wayansu 98 aka yadda aka da aka ba da appointment a matsayin temporary staff
wato ma'aikatan wucin gadi
wayansu an ba su a temporary appointment wayansu da sun yi aiki a treasury inda ake ije kudi wayansu inda ake kirga kudi wayansu kuma a office a different wayansu masu gadi yadda da muka yi aiki kenan muna aiki kenan kuma mun ba bauta ma banki duk da karfin mu muka yi wayannan aikin kuma da gaskiya mun musu aiki ba su taba fitowa banki ba ta taba fitowa ta ce mun saci kuɗi ko wani abu ya faru ko kuwa an kori mutum haka ko yayi rashin hankali a wajen ba.
Bulus, ba mu labari a cikin ku waɗanda suka fi dadewa kamar shekara nawa suka yi suna aiki?
Akwai wanda sun yi shekara 20, akwai wanda suka fi dadewa shine wanda da aka dauke shi 1988. To ka gaya man wanda aka dauke shi 1988 lokacin shi gwamnan da yana ina ne? Lokacin sai ka tarar ma lokacin ma bai gama university ba, amma wannan an zo ka zo ka sallame shi ba sai ka zo ka dauki 200,000 don saboda saba ragin cin mutunci ka zo ka bashi 200,000 da 230 da 232.
Okay, kafin mu ma isa nan, shin ya ka'idar aikin ku take dan abun mamaki ne mutum ya kai wajen shekara 20 a ma'aikata yana aiki a matsayin temporary kamar yadda kake faɗa ko kuma ma'aikacin mutum gadi?
Ka'idar aiki na banki, na babban banki da Central Bank of Nigeria da kuma Nigeria Labour, bai kamata mutum ya wuce kai wata shi ya wuce wata shida ba, wata uku zuwa wata shida sun riga sun karance ka. Abinda yasa sukan bar mutum yayi wata shida ko shekara don saboda su karance shi su san wani irin hali ne ko zai ko me yana sata ko bai sata, amma sun barka ka wuce wancan gurin automatically ka zama ma'aikatan banki na permanent kenan.
Yawwa, to wace hujja aka bayar? Kace an sallame ku nan ne tun wajajen 2007, yanzu wajen shekara 10 kenan. Menene, bari mu sake komawa baya. Shin kana nufin tun waɗancan shekaru 10 ba ku haƙura da maganan aikin ba, har yanzu kuna ta ba ku kama wani kuma sabon aiki ba, kuna cewa ko a maida ku ko a biya ku wani haƙƙi?
Bari in gyara wani abu guda ɗaya wajen. An sallami wayansu 2007, wayansu 2008. Abinda yasa ba za mu iya jiya da wannan fadan ba, dole sai haƙƙin kowa ya fita. Don saboda ni da kana gani na ina da yara uku, shekaruna kuma sun wuce 40, ina ne za ka je kana neman aiki? Za su ce suna neman wanda suna 25, ana ɗaukan masu shekara 25. Akwai wanda a cikinmu sun kai shekara 80, ina ne za su je su samu aiki yanzu haka? Kuma banki ne ta rike su. Wane shekara 20 suna aiki a wajen bauta ba bayar da ba da haƙƙi ba?
Faɗa mana waɗanne dalili aka ba lokacin da aka zo sallamar ku daga aikin?
Ba dalili, mu da mun bar shi akan cewa da suna da nasu interest a kai. In ba haka ba muna aiki yaya zaka kori wayansu? Kuma ku da su da suna da ƴan uwa wanda suna da director, wanda suna da ƴan uwa ko wanda suna da ƴan uwa kanin su director da su sauran su ko gwamna, shine sai aka dawo da su sai aka ba su permanent appointment. Mu kuma tunda yake ba wai bamu da connection da kowa, shikenan sai aka ce mana mu tafi mu je na.
Kana nufin a cikin ku akwai waɗanda aka zaga daga baya aka bawa aikin ki?
Akwai wanda an zaga daga baya sai an kira su, an ba mu takardar tare, sai suka dawo sai suka kira ƴan uwansu sai aka ba su appointment. Su suna aiki har yanzu da nake gaya maka.
To yaya aka yi dazu ka fara cewa bayan an sallame ku akwai wasu kuɗaɗe da aka ba ku, ya lamarin yake?
Da suka sallame mu sai sun dauki kana shekara 9 ko 8 sai su baka 120,000 wai da 16. Wannan kuɗin abinda suka sa cikin takardar sallame akan cewa ka tattara kayanka. To ina kuɗin sallaminka? In ka tattara kayanka, in ka yi shekara 20 sai su baka 232,000 kuɗin da suka bayar kenan. So ina hakimu? Tunda doka ta ce in ka yi shekara, in ka kai shekara ɗaya su consider ɗinka ko wata shida su sallame ka ka zama permanent staff kana pension. So ina hakinka? Na termination da benefit ɗinka a wajen.
Bulus, za a so aji daga waɗannan tsawon shekaru 10 da kuka daina aiki a wajen, waɗannan matakai kuka ɗauka na ganin wannan haƙƙin da kuke magana kun same shi?
Matakan da muka ɗauka, mu dai mun ce mun nace akan cewa haƙƙinmu dai dole duk yadda aka yi sai ya fito. Na mataki na ɗaya mun ɗauki mataki sai muka je Nigeria Labour Congress. Ta mana faɗa, Nigeria Labour Congress ta rubuta ma CBN akan cewa su dawo da mu ko kuwa su biya haƙƙinmu yadda ake sallaman permanent staff su biya kowa ma haƙƙinsa yadda da mataki farko matakin wanda muka fara ɗauka kenan. Don mu ba masu tare da zaure saye bane, ba mu so mu ɗauki ko makamai mu ce muna ɓata wayansu kayan banki ko wani abu, amma kuma muna ɗauka a ta hanyar da dole gwamnati sai ta ji ko kuwa dole sai babban CBN, babban banki da Central Bank of Nigeria ta biya duk kowa ma haƙƙinsa.
Ma'ana kun je wajen, to me ita ƙungiyar kwadago ta yi kan lamarin?
da ta kira mu sai ta rubuta mu CV'n su dawo da mu ko su biya mu kowa hakkin sa sai sun kira mu daga baya sun kira mu meeting mun je meeting na fari sun ce mana za su kara mana wani abu muka ce babu dokan ta ce su dawo da mu ne ko kwa su biya mu kowa hakkin sa so suna neman hanyar da kuma za su zalunce mu ga kuma tagarda da an tura musu so muka ce babu sai suka dawo sai sun kira Nigeria Labour Congress sun kira mu muka je meeting da muka je meeting sai ka shikenan sai suka kira Nigeria Labour Congress na wajen awa daya suna meeting ba su kira mu a meeting din ba sun je sun shiga sun kulle office daga baya sai suka dawo shikenan sai suka ce mana mu shiga meeting din muka shiga meeting Nigeria Labour Congress ku da dakuna baya su da da suke baya mu suna ce mu tashi tsaye dole sai an bi hakkin mu ko kuwa an dawo da kowa a matsayin permanent staff daga baya kuma Nigeria Labour Congress tunda yake sun je sun yi meeting sun shawara da Central Bank sai ya dawo yana sun ce mana wai ba mu da condition of service wani ba mu da condition of service ba an da ku rubuta letter guda biyu akan su biya hakkin mu
amma Bulus baka ga da ba su fahimta bane sai da CBN din ta yi musu bayani sannan suka gane gaskiyar lamarin
ai a dokan Labour Act sun rubuta ko CBN din sun rubuta akan cewa mai temporary appointment din mu bai kamata ya wuce wata shida ko dan shekara daya ba dole ko sai sun confirm ɗinka as a full staff ko kuwa sun biya ka hakkin ka
to me kuke gani ya faru da aka fidda ku waje aka tattauna a cikin daki
mu da mun gani akan cewa wancan ko makafo ya sani akan cewa Nigeria Labour Congress sun je sun karbi wani abu
zargin da kuke kenan
zargin kenan wancan zargin su ma sun sani Central Bank din ma sun sani muna zargin su ko ta ina akan cewa sun zo sun karbi wani abu a wajen banki shi yasa sun dawo sun juya mana baya
Bulus daga nan ka san shekara 10 dole abubuwa da dama sun faru daga nan ko me ya sake faruwa
daga wajen shikenan sai muka jawo su zuwa National Assembly mun rubuta ma National Assembly sai suka kira mu da suka kira mu su ma sun kawo CBN akan cewa su zo a National Assembly dukkan su sun zo
Daniel kenan amma kuma yanzu za mu ci gaba da bayanin sa a kasance lafiya
yanzu kuma ga labarai a takeice
saka mai wuya
sunana Asabe Babanahaya shugaban mata ƴan jarida na Najeriya saka mai wuya wannan shiri daga muryar Amurka ina jin dadin sa kuma ƴan Najeriya duk wanda yake saurare a duniya ya san yana jin dadin ta domin na ilmantar da mu na karantar da mu na ƙara kawo mana fahimta inda ake samun matsaloli da dalilan matsalolin da kuma yadda ya kamata a shawo kansu
sunana Ahmadu Maru sakataren mai watsa labarai a kungiyar Maciya da Manoma da ake cewa platform paysan na Niger saka mai wuya muna son shi yana cikin ranmu dole da za a yi shi kafin ya fara ma kana tuna wai bisa me za a yi wai bisa me za a yi duk wanda bai da gaskiya ina yana da wuya gare shi wani bi ma ko wani na ma magana ma baka ji in kana saurare
sunana ambassador Yusu Mamman ina taya sashen Hausa na muryar Amurka murna saboda shirin nasu mai kayatarwa wato tsaka mai wuya
ni sunana Abdulrahman daga Sabon Fadama Accra Ghana ina sauraron tsaka mai wuya saboda muhawaran da ƴan siyasa suke yi muna koyon abubuwa tare da wannan muhawara da suke yi shi yasa in mutun na son ya ji muhawaran siyasa sai ya saurari tsaka mai wuya akan VOA Voice of America
to sai kasance tare da mu gobe idan Allah ya kai mu yanzu kuma ga labarai a takeice
to a takeice masu bukatar zuwa Amurka daga wasu kasashe takwas za su fuskanci wasu sabbin tsauraran sharuɗa a ƙarƙashin umarnin nan na haramta ma ƴan wasu kasashe zuwa Amurka wanda akai ma garan Bawul wanda kuma shugaban Amurka Donald Trump ya sanya mu hannu Shugabar Jamus Angela Merkel ta ci wa'adi na hudu a matsayin shugabar kasar Jamus a zaben shugaban kasa wanda tun watanni uku da aka fara yakin neman zaben alamomi suka nuna yadda sakamakon zai kasance to amma jam'iyyar ta Christian Democrat ta samu kurku kasa da yadda aka yi hasashe
Masu haro da aka makawo ƙarshen shirin nan baki ɗaya wannan lokaci sai kuma dan anjima a shirin mu na hantsi da misalin karfe 8 a ugun Najeriya Niger Kamaru da Chad zamu zo muku da wani sabon shiri da izinin Allah kafin nan bar mu mika sakon ta'aziyya ga iyalan ɗaya daga cikin masu sauraron mu Alhaji Hafizu Waziri Taylor Jos wanda Allah ya warsu a ƙarshen makon da gabata ta fatan Allah ya ci kansa da rahama idan ta mun tazo Allah ya kyautu ta a ƙarshen mu yanzu mu da Ibrahim Kalmasi Garba da Cibahiru Diodene da kuma John da ya hada mana sautukan Muhammad Lalo ke cewa muta lafiya daga nan sashen Hausa na Amurka birnin Washington DC sai an jima idan mun hada shirin mu na hantsi